إني شهيد رجلي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna ƙara taya mu murna da Allah ya dawo da mu wannan majalisi mai tarin albarka domin ƙara ɗabbaka ilimi na mata da gyaran zamantakewar rayuwar aure, ibada da yadda za a isar da saƙo ga sauran matatakin da ba sa fita. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ji wannan saƙo, mu isar da shi da lafiya. Wannan kungiya ta mai tarin albarka mai suna Nisa'us Sunna ta katakun local government tana tare da kuyo da dukkanin makarrabanta tun daga gan shugaba Amira ta mu malama Zainab Aminu Halluru. Allah ya saka mata da alkhairi ya ji kan magabata. Ubangiji Allah ya sa mana ayyukan a cikin mizanin hasanatu namu tare da ƴan kungiya ƴan agaji duk muna tare da ku. Ubangiji Allah ya hada mana dukkan abin namu da mu da ku a cikin lada. Yanzu insha Allah za mu dora ayyukan da muka tsaya a ba mu haɗin kai tare da nutsuwa kamar yadda na ganta yanzu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Hadihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin. Amma ba'ad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka a wannan anguwa ta Matsango, a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan. Lalle muna Allah subhanahu wata'ala godiya da ya ba mu ikon sake halartar wannan zama mai albarka, wanda kuma ya zo mana a cikin kwanaki masu albarka, wanda kasancewarsa a wannan kwanakin ne ma ya ba ni ƙwarin gwiwar a tabbatar da zaman, domin Allah ya sani ba ni da wadatacciyar lafiya. Sai dai ina fata Allah ta'ala ya ba ni ikon faɗan daidai domin mu samu ƙaruwa a cikin wannan kwanaki masu albarka. Abinda nake so na yi magana a kansa shi ne abin da muke cikinsa, wato wa'innan kwanaki masu daraja da falalarsu da sallar kanta da kuma wani abu da yake ta yawo na kasancewar sallah in ta zo a Juma'a da abin da ya kamata mu yi walwadan iko kaɗan-kaɗan za mu tsakuri kowanne. Sai dai kafin wannan lokacin, a wannan anguwa ta Matsango anguwa ce mai ɗimbin tarihi, anguwa ce mai ɗimbin abin a faɗa. Kamar yadda muka faɗa, malam yana cewa hanjin jimina ce. Fata muke yi mai kyawun ya rinjayi marasa kyawun. Ina kwaɗaitar da mu iyaye mata mu zama mu ne sila ta shiryuwar al'umma, mu ne sila ta shiryuwar 'ya'yanmu. Abu yana faruwa kala-kala daga wancan zama da muka kawo yau, yanda muka dinga samun kiraye-kiraye da faɗe-faɗe akan yanda kuke da damuwa ta tarbiyya. Abin da yasa na kawo shi, ina so mu saka shi cikin wa'innan kwanaki masu daraja wajen mai neman yardar Allah a cikin tarbiyyar 'ya'yanmu. Domin akwai lokacin da muke tunanin Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi ta addu'o'inmu kai tsaye mun tabbatar an karɓa. To idan kowa ta sa waranta
Allah ya shiryar mana da zuri'ar mu. Ya zama dukkan anguwar damuwar kenan. Addu'ar mu akan me shirya. To na tabbata sai mun samu shiryar nan. Saboda iyaye mata, mu yi haƙuri, laifin mu ne fa. A anguwan nan ko a jiya an yi wani faɗa na tashin hankali da har ake iƙirarin kisan mutum. Dan Allah iyaye mata, mu ji aranmu, in ɗanki ne ya yi yaya za ki ji, in kuma a ɗanki aka yi wa yaya za ki ji. Duka guda biyu wanda abin ya same shi, akwai tashin hankali a ciki, akwai kuma fargaba a ciki, gobe me zai faru? So mu sa wa ranmu cewa kullum mu masu tunanin karɓar addu'ar Allah ne, kar mu yanke wa kanmu ƙauna. Domin ni wani lokaci na gaya muku, ina yanzu a anguwan nan kusan barin ce babban layi, har tsoron faɗan layin kaɗai ake yi. Kai ka ce ɗan babban layi ne ma, kana shakka. Kuma ‘yan babban layi wallahi akwai ‘yan aljanna. Saboda Allah ya riga ya faɗa, ya ce daga Yahudu, daga Nasara, daga sauran jama’a, wallahi akwai ɗan aljanna, sai mun ɗauko shi sai mun sa shi a aljanna. Shikenan sai Allah ya keɓe ku? Kada ku yanke ƙauna, kada ku daina musu addu’a. Yaranmu nan akwai abin da suke nema suka rasa. Shine me? Addu’arku da jansu a jikinku. Dukkan uba yana da kyau ya bar tarihi mai kyau. Yana da kyau ya bar tarihin da zai kai labari. Ba a ɗan ƙaramin lokaci a yi wani abin da zai yi ka kauce tarihinka ya kauce ba. Da Allah mu zama masu ƙoƙarin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata kuma. A darasinmu muna so mu darasi akan wannan kwanaki goma masu albarka. Tun daga ɗaya ga wata zuwa tara ga wata sai ranar goma wanda sallah ko, akwai wasu sunnoni da ya kamata mu ɗabbaƙa. Wala Allah, idan wani dalili ya janyo ba za ki iya yin su duka ba, to ko ba komai ki azinci kwanaki biyu ko in ce uku. Domin me shi ran sallah ba ma ce mishi cikakken azumi, akan yi kama baki. Daga ranar da aka fita yamu tarwiya, ke kuma kin ɗauki azumi zuwa ranar sallah. Idan wannan ma bai samu ba, to ki daure ki yi azumin ranar arfa. Wa'innan kwanakin suna da daraja da za ki ƙoƙari ki fafutuka ki ga yaya aka yi, me kika samu a cikinsu. Duka hadisai guda biyu ne sun zo da shi. Wani hadisin ya ce suka fi falala a gun Allah, wani kuma ya ce suka fi soyuwa a gun Allah. Face sai wannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. So yana da kyau mu yi ƙoƙarin yin abubuwan da za mu ga mun dace a cikinsu. Idan kin kasance ke mai yawan sallah ce, kin ga za ki dinga tunanin sallah kenan cikin dare ko? To kuma wannan kwanaki da rana ne darajar da ke. Abin da za a yi a cikinsu yana da yawa. Akwai kyauta, akwai sadaka, akwai ziyara, akwai dukkan wasu abubuwa da kika san za ki yi su ki samu lada. To an nannanka ladan a wannan kwanaki guda goma nan. So yana da kyau kowa ta yi ƙoƙarinta, ta jajirce ta ga ta samu wani abu na falala. Misali, da ba kiya yin walaha, wa'innan kwanaki goma suka zo, sai kika ɗauki walaha raka'a huɗu ko raka'a shida. Duk da muna fata ki iya yin su har daga bayan lokacin ma ya zama sun tarbiyantar da ke kenan ko to alhamdulillah idan kuma da ma kina yi sai kika kara akwai karatun alqur'ani musamman malama suka ce ga wanda ba su da haddar qur'ani su karanci suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad domin me ai Allah ya bata daraja ita wannan sura yace idan zaka karance ta sau uku to ai tamkar kin karanta alqur'ani da Allah idan zan yi ta tarbi guda ya kike jin kin samu kanki a gurin Allah wa'innan kwanakin ba wai sai kin zauna kin kebe bane zaki ya kamata a'a kina wanke wanke kina istighfar kina da sallah ai kina shara kina yi duka abubuwan da kika san azkar ne salatin annabi ne duk wani abin da ya dace zaki ci gaba da yin su a ranar da kike cikin wa'innan kwanakin kuma daidai lokacin da zaki samu abin da ake so ba zaki taba yankewa ba kai ko yankewa kika yi surutu da yara ki ji nan da nan kin dawo da harshen ki domin mu mata in muka ce sai mun samu lokaci mun dan kebe mun zauna mun dauki tarbi muna ta abuna to sai mu cinye lokacin bi mai abin da ya kamata ba amma kina aikata aikatan ki kina ta yin abin da ya kamata ko so ina ganin idan har zamu ribaci wannan kwanakin to da ta wannan hanya zamu ribace su da sauki a wannan kenan daga cikin fallalolin su a wanda ya kamata mu yi abin da ya kamata na samun dacewa a cikin kwanaki goma na arfa kenan ko to sai kuma ita ranan arfa Allah subhanahu wataala ya hore mana ita da kika samu kanki rayayya ba matacciya ba kika samu kanki mai lafiya ba marar lafiya ba to ai kin gama komai domin wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya encouraging dina na tashi na fito na zo wannan majalis ko kalma biyu na fada ina tunanin an ninka min ita an ninka ban san adadi ba domin da na ce sai ina da lafiya to bazan zo ba amma me sai ne tunanin to ban shina ba ai wala Allah idan zama yanzu na ce lokacin ya zo ba ni da lafiya waye san ba duk kuma da wani yanayi zai zo shin ina raye shin ina raye wala Allah babu wannan damar kuma ba ku sani ba shi fa wanda ya mutu baya raina aiki aka ce daga cikin abin da mamata za su nema a gurin Allah ya Allah ka ban dama na koma na je ni nayi ko da raka'a biyu ne ko ga fayin da yanzu ake ta ce mana miyar sallah raka'a kaza mi irin ana ta gaggaya mana muna ta ganin kaman ba komai ba to in kika kwanta kika fa'idar sallar sai ki ji ko raka'a biyu ne da kin san dama a baki dama ki dawo ki ta ba dama so shi yasa annabi ya ce mana mi amfani da damar mu kafin rashin dama mi amfani da lokacin mu kafin rashin lokacin ya zo ya riske mu mi amfani da rayuwar mu kafin rashin rayuwa ya same ki akwai damuwa ga wanda ya zo ya samu dama yayi wasa da dama so ina ganin duk wanda ya samu dama to yayi iya kokarin sa yaga yayi abin da ya dace da damar da ya samu so ranar arfa wata rana ce da Allah ta'ala ya daukaka ta fiye da kowace rana a duniya wata rana ce da shedan yake hasada da ita wata rana ce da take bata wa shedan rai rana ce da shedan yake gaba da ita domin rana ce da ake yafiya rana ce da Allah yake yafiya yana yafiya tamkar ma ba za ki taba tunanin za a samu sauran wanda ba a yafe mishi ba saboda haka sai shedan yake jin hasadar wannan rana so ƴar uwana me kika shirya wa wannan ranar kina nan kina tufurfiyarin shirin sallah gobe ko ko zaki amfani da damar la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan ita ce mafi alkhairin addu'ar da annabi ya fi a ranar yaushe, ranar arfa. Sannan ana yawaita salatul ibrahimiyya, ana yawaita karanta suratul ikhlas. Wa'innan idan kika zauna kika mai da hankali kika yi su da gaske a wannan kwanakin, a wannan kwanan, to zaki rabota wanda ke kanki ba zaki iya kwatancan abin da zaki rabota da shi ba. Misali, wanda ya zauna ya karanta wa'innan addu'o'i da na faɗa, misali kika yi 100 salatul annabi la ilaha illa anta, kika yi 100, kika yi kulhuwa guda 100, kika jero su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle ki ya ce, ya ku mala'ikuna, me kuke tunanin zan wa wannan baiwattawa, me kuke tunanin zan sakantawa wannan baiwattawa, ta yabe ni, ta girmama ni, ta san cewa ni Allah ne, ya ta faɗan darajoji da karamomi, ya ce ya mala'iku su gaya masa me zai miki. Mala'iku sai su shiru saboda wata tambaya ce da ba su isa su ba da ansa ba, sai su shiru. Sai Allah ya ce, to ku shaida, ni Allah na yafe mata, na yi mata alkawarin aljanna, na ba ta ceton kanta da kanta, kai wallahi wallahi da za ta roki cewa na ba ta dama ta nemi afuwa ga dukkan waɗanda suke raye a doren ƙasa, da na bata. Dan Allah a ce za a yi afuwa ga dukkan al'ummar garinku, iya ma kice garinku, saboda ke ba daɗin rahamar ba, daɗin darajar da kike da ita a gun Allah, ya kike jin ranki. Amma sai mu yi wasa da wannan ranar wanda ba ta dace mu yi mata wasa ba. Saboda haka ina ba mu shawara a ranar duk gwagwarmayar rayuwa da ake yi, damin dai na farko kin ya zama akwai azumi a baki, ya zama akwai mai azumi, bayan kina azumi sai ki ƙara da abin da ya biyo baya, addu'o'i, abin da ya kamata, duk abin da kika dace kika nema za ki samu. Misali, yanzu nake mana magana da damuwar yaranmu na matsango, ko har kullum ta shirya muke musu. Annabi ya ce, an kawo wani sahabin annabi ya sha giya, aka masa hukunci, aka zana shi, gobe aka ƙara ganinsa ya sha giya, aka ɗauko shi aka zana shi jibi, sai ya ƙara maimaitawa, aka ɗauko shi aka zana shi. Sai sahabai suka ce, kai kai kan kai tanka, kai kan Allah, yayi zai annabi yana maka hukunci akan abu kuma baka ɗauki matakin gyara ba? Annabi ya ce, kada ku ce maki shi yana son Allah, shedan ne yake kokuwa da shi, kuma idan kuka yamake shi wajen yayin kansa. Saboda shi yasa dazu na ce muku, wallahi daga cikin ƴaƴayen mun nan da suke babban layi, wallahi akwai ƴan aljanna. Za ku sha mamaki, akwai wani daga cikin su da sai ya gama yin duk sharholiyarsa, ya gama gwagwarmayarsa, ya gama magarinsa, ya gama tamin da ya shi, kuma Allah ya gafarta masa kuma ya mutu akan tafarkin daidai. Ke da kike masa kallon mutumin banza ne, ha ba ni kuwa ne, sai ke ki zo ki kauce. So ka bar bawa da Ubangijinsa, kai dai ka nema wa yaro shiriya, kada in ɗanki yana wani abu mummuna ki tunanin za ki dinga kausa harcenki a gunsa. Mu muka ɓata su fa, iyaye mata mu muka bata su fa. To ga shawara a wannan ranar arfa ko daga cewa an yi sallar azhar, yar uwa ki jikin gama komai, in kika zauna kika daga hannunki a Ubangiji kina gaya masa ya Allah kamun kaza dukkan damuwarki ta duniya karki manta ko daya, domin shi Allah ai shi duka biyun nasa ne, duniya da lahira ko. To ki nemi duniya ki nemi lahira, kada ki mance da neman duniya, saboda sai da duniyar ki ji dadin nutsuwa ki wa Allah bauta, kada kuma ki mance da neman lahira. Sai sa Allah yake jinjina wa masu addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Ko to wannan addu'ar ma tana da muhimmanci, ki nemi duka bangare biyu. Wannan kenan, idan har za mu zauna mu daga hannu mu gaya wa Allah damuwoyinmu, Allah zai saurare mu. Ya Allah ka shirya min yara na, ya Allah ka tarbiyyantar da su, Ubangiji kai ne shi mai shirya, Allah ka shirya mana da su. Ya Allah shirya tana hannunka, ban isa in shiryar ba har sai kai ka amince min, ya Allah ka shiryar da shi. Ya Ubangiji ina neman tsari da babu, ina neman tsari da talauci, ina neman tsari da rashin sana'a, ina neman tsari da dukkan damuwar da kika sa a gabanki, ki faɗa wa Ubangiji. Ki ta neman da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, ki ta neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala, ki kuma nemi gafara a gurin Allah maɗaukaki. So idan kika yi haka, insha Allahu, muna kyauta da ta zuwa bayan sallah, sai dai mu ji ana ina hajiya wanta ta sha kwana. Wannan tabbi ai yanzu ta samu sana'a, ai yanzu kaza kaza, saboda damuwoyinmu ko rashin sana'a ko yin sana'ar batta ciwa. Sai Allah ya baki falala ya buɗa miki. So idan muka samu kanmu a haka, to lalle mun dace. Ki ta maimaita kalmomi masu daraja, ki ta istighfari a gun Allah, domin Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe wa mutum laifinsa. Kuma sannan idan muka san bai mu san meye damuwar mu a gun Ubangiji ba, wala Allah wannan istighfari da za mu ta yi shi zai ba mu dama mu zo mu samu dacewa a gurin Allah. Domin mafi shawara a malamai a wajen neman yardar Allah sai suka ce in ka rasa me zaka gaya wa Allah, yi istighfari kawai, ya dunkule miki abin guri daya. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ko to duk abin da kike so yursilis samaa alaikum midrara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar, ba shikenan ba? In kika ji gaba ɗaya ni na rasa ma me zan ga ya Allah, yi istighfari. Ina ayya san abin da yake jira addu'ar ma tana da muhimmanci, kin dunkule ma bayan nan sai nan bangaren maki roka san maki roka su ya shiga. To wannan kenan a muhimmancin yin addu'a ranar arfa. Ina ayya san abin da yake jira, sai mu gangaro gurin dunkule sallar ta zo mana na Juma'a, bangaren maki roka san maki roka kuma sallar Juma'a. Sai wannan kenan a mahim za ku yi addu'a malama ina tafatawa ina tafatawa ina tafatawa kala kala ba dan komai bane, saboda mu yanzu mun zama ɗan sauki. Akwai abin da zaka ji sauƙin ne, amma fa inda kai wancan ƙarin lada ne, to ai gara ka tabba nemo mai ƙarin lada ko. Saboda abin da nake faɗa ba mashina ba, wala Allah na ƙarshenki kenan a rayuwa, kin nemi sauƙin biki ba kafin baɗi ta zo kuma ba ki hali. Idan Juma'a ta zo a ranar sallah, saboda mun yi zama abin da yake faruwa shi ne an ɗauke mana wajibcin sallar Juma'a, amma fa sallar Juma'a ba wajibi kamar yadda da muka sani ko. Sallar Juma'a da wajiba ce, sai inda wasu dalilai kaza da kaza wayannan ba darasin talifi ba. To amma yanzu da ta zo ranar sallah, muka fita muka yi sallar Idi, sai aka ce ta zama an ɗauke mana wajibcinta. Amma mi idan kika yi sallah, kuka yi sallar Juma'a, ai kuka yi sallar Idi, lokacin Juma'a yayi, ka fito ka yin shi ne mafi alkhairi. Saboda akwai maluma da suka faɗi in ba a yi ba matsala, yes in ba a yi ba hakan ne, amma mi ai Annabi alaihi salatu wassalam shi ya fi kowa samun dacewa a fatawa ko? To shi ma kuma sai muka samu ya yi sallar. Amma bayan ya yi sallah a huɗubarsa sai yake faɗa cewa mutanen da suke ƙauye ba dole bane su dawo su sake yin sallar Juma'a. Saboda me? Sauƙaƙa musu nauyin tafiya zuwa da dawowa. Kar kuma a ce su zauna a gari har sai sun yi Juma'a su jikkata wala Allah wani bayi da gun da zai ci abinci, wani bayi da gun da zai zaga bayan gida, sai aka ce su koma. In sun tafi gida ba lalle ne sai sun dawo sallah ba, amma kai da kake gari masallaci yana bayan gidanku ko yana gaban gidanku, ka fito kai sallarka. To idan har za mu yi wannan sallar Annabi yayi, dan daman da yayi wannan bayani sai ce wa inna la jami'una, mu dinnan kan za mu jam'e ta, za mu dunkure ta. To tunda Annabi ya ce za su yi, me kake jira dan uwa? Haka kuma Sayyidina Usman yayi, shi ma bayan yayi sallar Juma'a, ai sallar Idi, da ya tashi yin hudubarsa sai ya ce mutanen ƙauyuka an yaje musu ba sai sun fito sallah ba, amma waɗanda suke zaune a cikin gari ya kamata su fito sallah. To kun ga ashe wannan abun ba wai sabon abu bane, cewa ba sai an yi ba bai ɗauke hakkin yin tamba. Yana kana da dama ka iya zuwa ka yi ta a lokacin da ya dace. So saboda hakan nan mu kwadaitar da yaranmu cewa su fita su yi sallar Juma'a. Ai wata rana ce mai daraja da baka san falololin da ake saukarwa a sakamakon wannan ranar ba, baka kuma san cewa za ka dawo ko ba za ka dawo ba. Saboda haka yana da kyau mu fita mu yi sallar Juma'a, mu kwadaitar da yaranmu da ƙannanmu da sauransu ko? So wannan kenan akan sallar Juma'a ranar Idi. Saboda dole yau darasin zai ta tattabowa ne, abubuwan suna da yawa, babu lokacin da za a wasu asu, don shi yasa ma na dakatar da zancen sai an ja mana ayoyi a kai. Sai ita kanta sallar Idi, sallar Idi ga abin da na fahimta musamman ma a wannan masallacin, ina zuwa ne sallah a masallacin nan, da gaske mata suna son sallah, za su fito su yi sallah, amma akwai kusakurai a cikin yin sallar. Sallar Idi tana da kabarbari har guda bakwai banda kabbarar harama. Raka'a ta farko kenan ko? Raka'a ta biyu tana da kabarbari har guda biyar banda kabbarar tasowa. Kuna fahimta? Amma iya kabbarar farko ta harama ita ake ɗagawa hannu, sauran kabarbarin ba a ɗaga musu hannu. Ta raka'a ta biyu kuma iya kabarbari biyar ɗin nan ba a ɗaga musu hannu, kabbarar tasowa ita ake ɗagawa hannu. Na fata kun fahimta? Kun fahimta? Inda wanda bata gane bata yi magana, da a nan gurin karatun yana son fahimta. Ana yin kabbara guda bakwai ko? Za ku ji liman yana Allahu Akbar, sai ku ga mata suna ta haka, suna ta haka. A'a. Daga Allahu Akbar na farko da ya shiga sallah to sauran ki nade hannunki ba sunna bane daga musu hannu kun fahimci wannan sannan idan kika taso kika yi kabbara Allahu akbar to sauran wanda zai ta maimaita wannan ba sai kin daga hannu ba ki rike hannunki kun fahimta wannan kenan mun fahimci bangaren kabbara ko to akwai kuma wani bangaren bangaren yin hudu ba bayan sallah da daman ku mazauna masallacin nan na karanta ba su san ana zama a saurari hudu ba bayan idi ba idan aka yi sallamar idi to ba tashi ake a fita ba nutsuwa ake sake yi mai kyau Allah yana zubo da albarkarsa a wannan lokacin ne Allah yake alfahari da ku yana kallon ku yana alfahari da ku yana azo a ganku mala'ikuna ku zo ku gansu yanda suka fito sun fito da gumunsu sun fito da gajiyarsu sun fito daga mabambantan gurare domin neman yaddata ya mala'ikuna ku tabbatar ne musu afuwa ku tabbatar na yafe musu yana ta fadan wa'annan yar uwa ke kin kama hanya kin dauki takalminki so yana da kyau idan aka gama aka idan sallah sai kuma a samu nutsuwa sai a samu me a san nutsuwa a saurari hudu ba koda ba kya ji saboda masu wanda ba su san cewa saurarenta ake yi ba suna hayaniya ko ana ta fita ke ki zauna kuma ki shiru har su gama fitansu wanda bai san me yake ba ba ku sani ba daga cikin irin wa'annan masu surutu a lokacin hudu ba misali a hudu ba juma'a ita ce tayo da kullun da ake ana maimaita ko za ku samu ana ta surutu surutun nan fa zai iya lashewa ladan naki gabaki daya kuma abin haushin ba ladan juma'a ba har ladan sallar azhar kenan baki da azhar baki da juma'a kin yi tsallaken sallah kenan ko baki ta baki nan kwata-kwataran nan kuma ke garanti kina ganin kin yi sallah ba abin ki kin fito masallaci dan ki samu dadin falala sai kika me rasa sallar gaba daya wannan yana daya daga cikin kurakurai da ba mu san su ba ko kuma ban ma gyara su saboda haka dole ne idan aka ce ana sallar idi a zauna a saurari me leman yake fada kada ki dauki sauri bari ki tafi gida a ki zauna a yafa ki cikin wayan da ake yafa musu rahama na fata kun gane sannan rashin yin surutun nan wani abu ne mai mahimmanci zaki ga wata a zaune tana jiran yar wata daga dan gama yin addu'a za ta karbi lambar wayar ta aina dade ban ganki ba ai ya yala ba a ai kawai in na ganki a masallaci kawai ban san ki ba haka na ga a masallacin gandun Wambai da in nashi sai rabu da su na saki rikab dina ne sallah irin su sauran za a iya daga rikabi a masallaci ana daga rikabi ce musu ba matsala daga kin daga rikabin ki a sanne da zuwa a malama haba da ni da ke duka ɗaya ne a gurin da ni da ke duka ɗaya ne wala Allah ma ke kin fi ni daraja daga cikin masu koyarwa akwai wanda fa za su koyar da wani ɗalibin sai ya ɗauki abin ya aikata shi malamin bai aikata ba wal Allah kuma shi malamin ya aikata bai dace ba shi ɗalibin ya ɗauka Allah ya karba sai zai na daga kai ina ni ce haba ai kawai in kun zo masallaci la ba amma wane a dabbi a dama ke ce in kika shiga kawai ki abin da ya kawo ki kawai gun Allah kika zo babu ruwanki da surutu da a ce ba a surutu a masallaci da ba za mu ji yana gunduran mu har muna kwadayin mu sauri mu fita mu tafi ba wallahi ko ba wuta duk zafin da zai kwaranya duk gumin da zai kwaranya a jikin ki na rantsa da Allah ba za ki ji shi ba akwai fa ranar tana zuwa ranar da za mu ji gumin iya gumi iya kwatankwacin guminki wani iyawuyansa wani sai ya taba doran kansa wani cibiyarsa duka gumi ne kuma dole zaki saurari ranar me kike gudu a gumin jikin hijabin ki na iya zaman da zaki saurari hudu ba saboda hakan nan kowa ta shigo kawai tai abin da ya kawo ta idan an fita rana ce ta gaisuwa rana ce ta farin ciki ta marhaba da juna sai ai musabaha amma a cikin masallaci kar ki tsaya ki bata wa kanki lokaci kar ki tsaya ki rage wa kanki lada so a gurguje wannan kenan bangaren me sallah sai kuma bangaren layya layya wajibi ne ga dukkan wanda ya samu halin yin ta don ka samu hali ta zama wajibi a kanki to amma fa yanzu muna barin wajibin saboda sakaci muna ganin cewa ai wala Allah baɗi dai nayi ba nakan nayi ba a samu dama ba kuma kullun ina ƙara gaya mana mai amfani da damar da muka samu kafin mu rasa damar baɗin wala Allah ba kya raye meniya zaki ji ta dan yi dan yukatar katar wallahi na iya kokari na kudin bisa hadu ba kuma haka bane idan kika ce ba zaki layya ba kai da ma kin san ladan da yake cikin ladiya da kin san afuwa da yafiyar da ake sanadin layya wallahi ko ce akai in yanka ki sa kafa ki tsallake ragon ki tafiyar ki zaki yanka ki bashi ce fa akai wannan jinin yana fara sauka a ƙasa yana fara gudana a ƙasa Allah zai yafe miki dukkan zunubanki sannan mi Allah kuma sai ya zo ya dauko wannan dabbar da kika yanka kun ga yawan gashin ta sai ya zauna ya san adadin abin da yake kanta dan Allah yanzu a ce iya gashin cinyar rago kwana nawa zaki kira irga Allah sai ya zauna ya kididdige su ya ce me an baki ladan wannan aikin da kika yi ko dukan gashin da yake jikin dabbar an baki lada kwatankwacin sa an miki yafiya kwatankwacin ta an daga darajar ki kin daukaka kwatankwacin ta dan Allah yar uwa ya za a yi maki lako da wannan in har da hali ya za a yi sai ki samu ƴaƴanki uku samari a gida kowa yana da wayar 70,000 ko 80 da za ki ce ai abati ya ai da ai da zantsali a ba ina halayya ina sai masu kuɗi ba sai masu kuɗi ba ko karo za ku yi da ke da ƴaƴanki ku yi ƙoƙari ku yi layya domin me tana ɗaukaka darajar mai yin ta shi yasa kuka ga alhazan nan kullum muna ƙasa suna sama da mu ha kullum suna ƙara ɗaukaka daraja kansu da kansu gobe in sun yi an ɗaga darajar jibi ke kullum kina sussunkuyawa yanzu da za mu samu ki daure ki ji cewa ke ɗin nan da adashe ne da waye yanzu misali a sallah sai ki kashe wuyar yaranki madadin kayan sallah na ninkin kuɗin da ya isa ya layya da bashi da aro da komai ayyawa ne na bai san rigar sallah ba tabbije sai kin samu sai kin masa riga sai kin samu sai kin masa takalmi sai kin samu sai kin yi kaza kar a ce baki ba kina tsakanin kishiyoyi ya za a yi mutum ya zauna bai yi layya ba ko ya za a yi mutum ya zauna bai yi kayan sallah ba to ina gaya miki tunda har kika san zaki aro ki wannan duk wacce ta san za ta iya yin aro ta yi bashi ta yi kayan sallah to ta shana a kanta za ta yi layya kuma ba daidai ba ne ka dinga tunanin wai kai ba kai aure ba aini ban yi kaza ba a'a ina dai kan kin balaga duk wanda ya balaga yake da hanyar da zai iya nemowa abin yanka to kawai ya layya walgwadan karfinsa dan kwadayin ladan da yake cikin ta ga wanda bai samu damar yi ba to annabi alaihi salatu wassalam dama ya dauke masa a lokacin da yayi yanka sai yanka raguna guda biyu sai ce wannan nawa ne wannan kuma nawa ne da bayinka waɗanda ba su samu dama ba har ranan a ƙarshe in har dama ne biki samu banan kuma to karki ji kaikaiye ya dame ki a ranki karki ji abin ya dame ki ki hakuri ki danganta kanki ga ladan wannan ragon da annabi yanka mana kuma dazu akwai abin da ya kamata ban faɗa ba a lokacin sallah ga wanda bai samu sallar idi ba in ya tashi ba raka'a biyu yake yi ba raka'a hudu yake yi wanda yazo ya makara sai ya sallah raka'a hudu kun fahimta wadan kenan game da sallar layya ta kun ga laifin ku ba ku zo da wuri ba har sai lokaci ya cika tan ga misali mai yankan layya akwai karatun yankan layya bismillah Allahu akbar Allahumma haza minka walaka in kuma a wani zaki Allahumma bismillah Allahu akbar Allahumma haza min wani sai ki ambaci sunan wannan mai layyar da ya saka kike masa yanka Allahumma taqabbal anwani sai ki fadi sunan shi kun gane kuma mace tana yin yanka mai ce tana yin mene tana yin yanka ki zo ki zauna ki yankan ki da kanki sunna ce ga wanda kuma bai yi da kan nasa ba zai iya sawa ai ba laifi kasancewar koyaushe in muka fara lokaci ya kan mana halinsa ko gashi nan dai lokacin ya tafo kuma ina tunanin zan iya dakatawa ana tunasarwa da zan ƙara mana a ƙarshe dan Allah wannan ranan arfan kada mu sakaci da ita wannan ranan arfan ba kada mu sakaci da ita kuma na gaya mana rana ce da mun shina take da yawan aikace-aikace saboda azumi ko to kina azumin kina karkashin murfu kina subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah astaghfirullah alazim استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد كما idan misali kina ta azkar din karki manta daga haninki ya Allah wannan kwana mai daraja wannan wuni mai daraja ya Allah ka albarkace mu a cikin sa Allah ka ba mu dukkan albarka da take cikin wannan Allah ka ba mu dukkan albarka da take cikin wannan wunin kar ki rage ki ce duka domin me akwai wanda ma biki santa ba akwai wanda in kika ce sai yin fada ba za ki iya fadanta ba Allah ya ba mu dukkan albarkar da yake cikin wannan dara Allah ubangiji ka nuna mana alkhairanka Allah ka hana mu ganin sharri ya Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu ya Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu ƴan uwa a wannan ranar ce ake kuka a wannan ranar ce ake kuka da kuma ranar da ake idi misali da na mana kaman lokacin da ake sallar ana huduba bayan sallah ko a wannan lokacin ne ake kuka ake gaya wa Allah damuwa Allah yana son bawa yayi kuka kuka na me na kushu'i wanda yake nuna tawali'u wanda yake nuna kaskan da kanki zuwa ga Allah subhanahu wataala ki dinga jin tsoron sa ki dinga jin kamar ga ki gashi ki dinga jin kamar za a kama ki da wani laifin da baki san shi ba Ya Allah kai ne mai yafiya, Allah ka yafe min laifin da nayi maka Ubangiji, ya Allah ka yafe min. Idan kina yin sa Allah subhanahu wata'ala ya kalle ki sai ya ji tausayinki. In ya tashi kuma sai ya yafe miki. Ya kuma yi miki albarka, ya kuma yi miki budi. So mu sa wa ranmu zamu yi aiki irin wanda zai zama nagartaccen aiki. Mu sa wa ranmu cewa zamu yi wannan aikin. Za mu yi addu'a tukuru, mu yi azkar tukuru, mu yi karatun Qur'ani. Ga wanda bai da haddar Qur'ani na ce mu karanta ulufuwa, ko ai ta maimaita ta kina yi kina dada kina yi kina dadawa har ranar ta fadi. Karki ce wai ke kin zo ki kina girki aikin aje azkar, a'a tafiya ake da shi. Ki ta maimaitawa kina ta gaya wa Allah, mu nema wa Allah, mu nema wa yaranmu shirya a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata Allah ta'ala ya shirye mana da yaranmu. Muna fata Allah ta'ala ya shirye mana da yaranmu. Yaranmu da muke tunanin sun kauce hanya a cikin anguwan nan, ya Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da su. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da su. Domin me ƴaƴan ai ba su kadai bane. Ba sai wanda wai kike tunanin naki ba. Wanda ba nakin ba ma naki ne. Domin in ya ɓaci ke ma nakin sai ya ɓaci. In naki ya ɓaci shikenan baki da abun gaya wa Allah subhanahu wata'ala ranan tambayar ki akan tarbiyyar da ya baki. Saboda haka wannan lalle ya zama abun mu saka a ranmu, za mu tashi tsaye mu nema wa kanmu dacewa, mu nema wa kanmu yardar Allah. Yara ƴan mata da suke cikin wani hali na rashin tarbiyya, ya Allah ya inganta mana tarbiyyar su. A wannan ranan ne su ma za mu saka su cikin addu'a. Za mu saka cikin addu'a. Domin me ka zama ka zama kana tutiya da anguwarku, ya fi ka dinga tsoron a ce kai ɗan anguwan ne ma. Yanzu haka akwai layi a anguwan nan wanda irin ana ma shakka shigansa, wala Allah inda waya a hannunki za a fizge. Ko kuma ma ke da kika san haka ma daman magarba tana yi an yi isha sai ki rufe ƙofarki. Ai babu kwanciyar hankali ko? To mu nema a kanmu kwanciyar hankali. Mu nema a kanmu kwanciyar hankali tare da shiryar ƴaƴayenmu. Allah ya shirye mana da ƴaƴayenmu. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Na alhamdulillah, Allah ya saka wa maluma da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da ababen da muka ji. To gashi lokaci yayi alinsa kamar yadda maluma ta faɗa. Na san in ba haka ba sai mu je azhar ana ta zazzaka mana ilmuka kala kala. Ta kowane fanni za a tafi, amma dai alhamdulillah yanzu ma insha Allah kusan mun samu abin da muka samu, sai mu kokari mu je mu dabbaka shi. Ko? Sabila da shi amfanin ilimi da banji Laraba suka ce ba komai bane amfanin ilimi sai mi sai amfani da shi. Omal ilmu sai illa amalu bihi. To Allah ta'ala ya dace da mu. Na'am, sai kuma dan wani gargadi kadan da zan sake tunatar da mu yanayin shigar mu ranar Idi. Da dama za ki ga kan an sha hijabi sosai mai kyau ni tsatsaye. In ma sabon ma ba sabo dai an gyara shi an tsaftace shi. Shiga irin ta addini yadda ya kamata ainin ainin. Amma wasu kuma sai ki ga an yi shigar wanda gaskiya bata dace da mu ba. Shari'a bata ce mu yi ba, bai kamata mu yi ta bari kuma mi za mu zo ɗakin Allah. Ranar farin ciki ku duba ku ji ba, malama ta gaya mana yadda za mu zo mun tsaya a gaban Allah ta'ala. Muna addu'o'i, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, mala'iku kansu suna gefenmu suna ji. Allah subhanahu wa ta'ala, muna roƙawa don Allah subhanahu wa ta'ala suna ba da shaida, suna ƙara mana suma. Me ya fi wannan? Ko mahaifanku ne aka ce ko tsofin garinku suka taru sai muku wannan? Abin alfahari ne, abin jin daɗi ne, bare kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kansa zai yarda da kai, zai yarda maka. To da Allah mu shiga wanda ya kamata mu fito tsaf tsaf daga mu kanmu. Akwai shigar da in kika shiga zaki cikin sake, kin ji daɗi, kin yarda da kanki. Kar mu biye wa gayu a ɗauko gyalallika ƴan ƙananu a ce za a je Idi. Gaskiya wannan haramun ne. Allah ta'ala ya sa ko da akwai wanda suke yi ma su daina yin sa. Ubangiji Allah ya datar da mu, Allah ya sa kwanaki waɗannan masu daraja da dukkanin wanda ya zauna bai rabota da su ba, gaskiya sai a masa jaje. Saboda mi wallahi yayi hasara. Idan suka wuce ba lalle wata shekarar su dawo ya riske su ba, mi bai amfana da su ba. Dukkanin abin da aka ce kayi amfani da shi a lokaci Larba suka ce mana alwaqatu qasayf, shi lokaci kaman mashi ne, shi ke mashi sai wul kaman gimta da bismillah mashi ya wuce, haka to wannan kwanaki za su wuce su. To wanda bata dake bata rabo ta ba kuma daga baya azo ana da na sani da nayi kaza da dama zaki ga alkhairin ya biyo baya, amma ke maki ba sai dai a ce miki kawai. To ya zubil Allah shi yake sa ki ci gaba da yittin da basu gadi ba, to ubangiji Allah ya datar da mu. To akwai mai tambaya ne? Na'am, to bismillah.
Yasa me ka baka zuci? Aha. Alhamdulillah. Idan ranar azumi ya same mu, mu kuma muka zama ba mu da tsarkin, abin da ya kamata mu shi ne, ai daman ba a ce iya azumin ne lada ba, ai ladan ka dai ya tsaya akan su ba, sai aka ce mana akwai tasbihi ko akwai tahmidi, akwai tahlili, akwai dukkan wasu abubuwa da suke a matsayin azkar, so sai ki ninka su ba kakkautawa. Domin me? Domin kin san cewa za ki sami yardar Allah idan kika yi su. Kuma Allah ya san cewa da a ce kina da tsarki za ki azumi, to Allah zai ba ki ladan azumin. Ai dama aka ce akwai wata sunna da idan kika tabbatu a kanta, to duk ran da biki samu damar yinta ba ma, Allah zai ba ki ladan aikata ta. So kaman wannan tambayar da kika yi ma, za ki iya samun ladan azumin ba tare da kin yi azumin ba. Kuma sannan akwai wata dabara ga wanda bai samu damar azumi ba, ko rashin lafiya ya hana shi, ko larurar mu ta mata, kayi kokari ka ciyar da wani wanda ya yi azumin shi kuma bashi da halin cin abincin. Idan kika ciyar da wanda ya yi azumi, kina da radan azumi cikakke ba tare da an rage masa nasa ladan ba. Kun bayyane ni? So saboda haka nan sai mu kokarin ciyarwa, domin ciyarwa ma dama yana ɗaya daga cikin abin da za mu samu lada. Saboda haka nan akwai azumi, akwai ladan azumi ga wanda ya ciyar. Idan makwanciya ta dan sauke abincinta ta yi kokari ta zuba a makwanta, kar ki ce sai mai gida ya dado miki cefa ne. Ki tunani ƴar uwa, ga dan abin da Allah ya hore miki, dan kadan din, dan kadan din daga shi zaki yanka. Ke ma ki nemi aljannarki da ƙarfin ki mana. Kada mu sakankance komai mu kawai a mu ai ɗan akawo mu ne. Ba haka bane. Ki dinga kokari kina saka hannunki a cikin cefanen gidanki. Domin me? Albarkar da mazaje suke samu a wajen cefanen gida ya wuce tunaninki. Kuma sannan idan kina dan dadawa, kina da dama ki ba wa wanda kika yi niyya. Domin shi ba da wannan abinci, ciyarwa ta abinci ta gida, ki ba wa makwabciyarki da kika san cewa ita batta da shi, wannan ba karamin amfani ne da shi ba. A kwanan nan akwai wani gida da suka bar labarin kansu, masu gidan yanayin rayuwa ya sa kunci ya dame su, sai suka ware kansu suka koma ɗakuna guda biyu, ɗaki ɗayan sai suka bayar da shi haya. Matar da ta shigo take haya a wannan ɗakin, wallahi sai ita ce in ta yi abinci take iya san musu ɗan wanda za su sa a bakinsu. Tana zaune in ta samu ta ɗan san musu. To sai na ƙaddara wannan abun, ke kina tunanin haya kika zo gidansu ko? Ai su ne masu guri, kuma su ne wanda ƙunci ya kai ya kawo a gurinsu. So ashe sai ku gane ba wai fa wai duka waɗanda kuka gale kawai cikin rigar arziki, Allah ya rufa musu asiri, kuka san cikin su ba. Kada ki tunanin sai an zo an tambaye ki, a'a, kada ki tunanin sai kin fahimci haka, kawai ki dinga kyautata wannan, saboda ke baki san halin da rayuwar gidan wane yake ciki ba. in kuma abokiyar zama ne kike da ita ta haya ko wasu makamantan haka da Allah mata mu dinga yin kokari muna kyautatawa a tsakanin mu in kin danyi abin da kika yi ki san ma ƴaƴanta wala Allah ba su da shi dan wannan wanda zaki baya din shi za a dogara da shi har kafin wani lokaci dan Allah kar mu dinga hassadar kyautar abinci dafaffen abinci mace tana da iko da shi musamman ma kuma nace muku idan zaki dan ƙara awo a gidanki kar mai tunanin wallahi ina da halikan a lokacin da babu halin a lokacin yafi daraja ki dinga yin taimako ke ma Allah sai ya taimake ki Allah ta'ala ya samu dace shikenan ko da wani abu mai annabi salati bye me kika ce bismillah amma daga yanzu idan kuna da tambaya sai ku dan rubuta a takarda yanda ba sai mun jira ku ba ko to malama sun raba akan wannan dalilin wasu suka ce wanda ake bi bashi ai ba zai iya kyauta ba to amma kuma wanda ake bi bashi wa'ansu lokutan kuma suna iya yin kyauta cikin ka da bashi kai kyauta to amma mafi sauki dan hankalinki ya kwanta ke ranar da ake yin wannan azumin sai ki dauka da niyyar biyan bashi kina biyan bashin Allah sai ya dubi niyyarki ta da ba abinki wannan azumin da kin yi shi kyauta din ko saboda haka nan sai ki iya samun ladan abu biyu da biyu wallahi a'lam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka amidun majid اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا من ليس كمثله شيء هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا احد يا صمد يا من ليس له شيء يا احد يا صمد يا من ليس له شيء يا رب السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض يا حي يا قيوم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نستغيث اليك يا رب العالمين نستغيث اليك يا رب العالمين نستغيث اليك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ubangiji muna tawassali da wannan rana mai daraja wannan lokaci mai tsada ya Allah ya ubangiji ka shirye mana da al'umma ka shirye mana da al'umma ka shirye mana da al'umma ya Allah ka shirye mana da ayayenmu ya Allah ka yayo mutane kuncin rayuwa da suke ciki ya Allah ka yayo mutane kuncin rayuwa da suke ciki Allah ka dade mu da lafiya Allah ka dade mu da lafiya ya Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiyar mu cikin halin da zai dace ya Allah ka dorar da digadigan mu cikin tafarki madaidaici ya Allah ka dorar da digadigan mu cikin tafarki madaidaici Allah ka tsaye da mu akan hanya madaidaiciya Allah kar ka bar mu makauta hanya din girman ka ya hayyu ya qayyimu ya man laysa kamithlihi shay'un ya fadiris samawati wal ardi ya mujibud da'wat ya hayyu ya qayyimu ya man laysa kamithlihi shay'un subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka ya rabbal alamin